وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم يا حقوة وانا الفاتحة كبير وكر رمضان في جرم الله صلى الله عليه وسلم شكرا جميلة بسائل كتود على عند بقر واللي يريد شاكوكت دوات البيو شكرا تنبودة عشرين بشرة كنتي مقام عندها جميع مرسى دجل قلسة دراها مرسى يا ساكي هذا أمو أولا مفصل دي مكرا ساكي ألفا والإسلام أكاديمي كما إذا مكتابة شكرا شكرا دم قبات بتفكير على القرآن المجرمة وإذا مكي يلقوا ما تأكل وانا لوكا شيدا ساكيا كما إذا مكتاني أقوى من شكرا مكي تكتوب يا لي ونسك شعبي أسألوا عطو تفكير kafin mu shiga cikin tafsirin kai tsaye. Kamar yadda muka buɗe da godiya ga Allah, lallai tabbas wannan shekara tana buƙatar godiya ce da kowace, duba da irin rayuka da dama da aka rasa daga su waɗanda muke tare da su. Akwai al'ummomi da dama, wasu ma shiga da bai ne na wannan majalisi, wasu kuma malamai ne da sauransu, amma da gabatarsu sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mu da Allah ya kawo mu ba mun fi su ne da wani abu ba, illa iyaka idan lokaci ya yi babu wanda ake jinkirta masa. Sannan abu na biyu shi ne nasiha da jan hankali game da al'amarin da ya shafi wannan wata na Ramadan. Duk da cewa an saba yin azumi, to amma ya dace a rinka jan hankalin mutane sosai a lokacin Ramadan, saboda ya Allah wani wanda ya kashe Ramadan ta ƙarshe ba za a maimaita wata da shi ba. Manzon sallallahu alaihi wa sallam duk idan ya zo ibada yake kokarin kyautata ta, yana mai dubi da ganin ta yiwu ita ce ibadarsa ta ƙarshe, musamman sallah, kuma sallah tare take da azumi. Idan ya ce maka ban su daidaita kawo, yakan juya kalle ta ce da su fallo faratar muwaddi'a. Ku yi sallah irin sallah wanda ke ban kwana da gidan duniya, ma'ana ku ji a ranku gaba kuke ga ubangijinku kamar yadda wata rana zai tabbata za ku tsaya a gaban shi. To wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu ba su muhimmanci ƙwarai da gaske, wato ɗaukar Ramadan a matsayin watan da ya kamata mu daddala duk wani ƙoƙari da muke da shi don neman yardar Allah. Sannan mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala duk idan yi ni'ima to zai yi tambaya game da ni'ima, don ya ce summa la tus'aluna yawma idhin 'anil na'im. To wannan ko wata ni'ima ce a gare mu mai yawa wanda ya dace mu amfana da ita, saboda sharaɗin mutum ni'ima ta ƙaru a wurinsa shi ne gode wa Allah a kan ni'ima. Allah ta'ala na cewa wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. So da haka ƴan uwa, wannan dama ce da ya kamata mu dage ƙwarai da gaske, mu kuma yi ƙoƙari wurin aikata duk abin da zai yarda da Ubangijinmu. Sannan mu zama masu haƙuri, saboda muna cikin wasu kwanaki na haƙuri. Kusan da wuya ka ga wanda za ka taɓa masa rayuwar gaba ɗaya babu inda yake masa ciwo. Za ka ga rayuwar haka dai kake ganin mutum, amma da zai gaya maka damuwoyinsa, wani da Allah sai ka tsaya shi da kuka na yanayin da yake ciki, wanda a zahiri kuma kila kai ba maka ganin haka. So mu koma zuwa ga Allah da yawan addu'o'i. Babu abin da ya fi ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk abin da bawa ke nema, idan ya dace wurin Allah subhanahu wa ta'ala, tabbas Allah yana ba shi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta daga cikin mutanen da ake karɓar addu'arsu, akwai mutumin da ke da naciya wurin yi wa Allah magiya a cikin addu'a. To akwai lokutan da ake karɓar addu'a kan yi suka ci da su, ko ba a watan Ramadan ko da lokuta an ware su ne na musamman to ba za ta da kuma a cikin watan Ramadan. Daga cikin lokutan da ake karɓar addu'a akwai lokacin yin sahur. Lokacin yin sahur kafin alfijir ya fito, na san da yawa muna suka ci da wani kila wani lokaci ke ƙara kwakwan tuwo da himma ko? To amma lokaci ne da gaskiya Qur'ani ya tabbatar da cewa Allah yana karɓar addu'ar mutane kuma yana so a roƙe shi musamman yawanci istighfari kafin fitowar alfijir. Allah ta'ala ya shiga sayyidina Abubakar a kan wannan ya ce wa min ashabihi yastaghfiru. A lokacin sahur kafin fitowar alfijir muminai na gaskiya za ka tarda su suna neman gafarar Allah, ai biyu a nan suna roƙon Allah. Istighfari kaɗai idan kika yi a wannan lokacin ƙaranci Allah ya faɗa a Qur'ani zai miki abubuwa kamar haka. Na farko ne saukar da yaurar arziki na jariya za ki albarka yursilu samaa alaikum midraara wa yumdidkum bi amwalin, in talauci ya yi yawa a zuci istighfari Allah ce zai ƙara mana dukiya. Wal banin, idan haihuwa ne babu to a zuci istighfari lallai Allah zai ba da haihuwa sanadiyarsa. Yana daga cikin darajar istighfari shine da Allah ta'ala ya ɗauki rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana alƙawarin matuƙar muna istighfari to wani hana gauna a kuma ba dan ya ce wa ma kana Allahu yu'adhibuhu wa anta fihi wa ma kana Allahu yu'adhibuhu wa hum yastaghfiru. Saboda haka ɗan uwa wannan dama ce da ya kamata mu ribata. Na biyu daga cikin lokutan da ake karɓar addu'a akwai bayan sallar da asar ta ranar juma'a, tun daga bayan sallar da asar har zuwa faduwar rana lokaci ne da bai dace ba a samu mutum a watan Ramadan baya addu'a a wannan lokaci, don Allah subhanahu ya tabbatar da wannan. Na uku a lokacin karɓar addu'a akwai lokacin buɗe baki. Wasu malamai suka ce me ake nufi kafin ka ci abincin buɗe baki ko ko bayan ka ci, suka ce duka biyun yana ɗauka. Saboda haka ana so ka yi addu'a saboda za ka ci abin buɗe baki ka kuma ƙara yin addu'a bayan ka sa wani abu a bakinka. Wannan lokaci lokaci ne da bai kamata mutum ya saka ci da shi a cikin watan Ramadan ba. Lallai addu'a tana da muhimmanci, babu abin da ke canza ƙaddara in ba addu'a ba. Ita ce kaɗai dalilin da kan sa Allah ya yanke cewa zai hukunci a kan wani abu, amma sanadiyar roƙon Allah da kike yi sai Allah ya muka yi abu ya baki wanda ya fi shi, ko idan jarabawa ne ya kawar miki da cutarwa idan abu ne mai cutarwa. Don haka ya ku yankuwa mu yawaita addu'a a cikin wannan wata. Gaba ta gaba shi ne ta'aziyya da zani zuwa ga na farko musamman wasu daga cikin ɗaliban wannan majalisi kamar yadda na faɗa. Akwai wanda rasuwa suka yi su a karantar, akwai wanda kuma mahaifinta ne ya rasu, Maman Fatima Yusra suna da ko? To Allah yana mahaifinta rasuwa suna da yau sati kusa kimanin biyu kenan. To muna da Allah subhanahu wata'ala dukkanin su Allah ta'ala ya gafarta musu, Allah ya sa aljanna cewa kowa a gare su. Idan na mutu ran Allah ta'ala ya sa mu cika da imani. Kamar kowace shekara mukan nema wa marayun ma'azir jabal taimako a wannan wuri. To wannan shekarar shi ma kamar haka, dukkan damar da aka samu na ba da gudunmuwa ana buƙatar shi ƙwarai da gaske. Musamman wannan shekarar yana daga cikin shekarun da nake ga mu'azzini jama'ar da ta taɓa samun wajen jarabawa na ƙarancin abin taimakon rayu kamar sa. Don haka muna fatan duk wanda Allah ya sa ya ji wannan sanarwa da ku da kuke tare da mu ya taimaka da duk wani dama da Allah ya ba shi na abinci don abincin mu kafin ma dai buƙata. To sannan kuma kuɗi ne mutum zai ba su rike sa account number ɗin wannan foundation ɗin na Standard IDTC wato 00264944 sunan akhauntin Mu'adhdhibi Jabal Foundation. a wancan shekara muna cikin suratul falaq ina da mun karanta aya ta 7 sai lokaci ya hadu da dan haka aya ta 8 za mu tashi amma kafin nan a wannan shekara an kai bambanci ta inda za mu samu ne da majalisu na farko da ranar litinin da ranar laraba za mu ganin ka farawa da wuri kafin lokacin da muka fara saboda zan koma kullum bashi a waɗannan kwanaki guda biyu insha Allah na ji mun zama da su kuma na ba ku lokuta saboda haka abin da za mu yi ba wai cire karatun nan da zamu yi ba za mu ɗan dawo da lokacin ƙasa ne saboda mu samu wani salwa kullum bashi ɗin su ba saboda haka lokacin faɗa karatun mu mu sa shekara da rabi ya yi e ko na shawara da ke ne eh sai da rai yayi da ba to insha Allah za mu iya kokarin wani ganin rinka fara ta da rai da dai sannan bayan tafsiri kamar da aka sani muna yi da tafai ko wace ce ka da mun kama da littafin a ba za mu zo ba yau wala ya ci gaba da aiki inda kin ba azabin lokima a cikin shekara hudu da ya shiga to shekara hudu to na ji saboda haka wannan shekara ina fata insha Allah mu ta kai juna ne na farko ku shi ne wannan salatu da nafar fi akal biya nan ku shi guda ta gato wanda suka zo kuka yi magana a kan hukuncin hukuncin arziki na duba da tsaro na ga da cewa kana da tsaro da wanda ya yi da shi na farko muhimmancin da da mu shi ka ga ka ka da wani tsari da ya tsara ba amma da ku ka ga wanda shi ka ga ba ku ka mai yau daura kamar yadda muka saba ba dan haka na mu karanta wannan ina fatan ba zai wuce darasi uku zuwa hudu ba za mu gama shi idan muka gama shi za mu dora da littafin arwaɗo da nafi hatar islashin gomoci wannan littafin da kuka tsintiya kafin a fara azumi na cimomi guda 40 domin gyaran gidaje to muka fara shi in mun iya gama shi alhamdulillah in ba mu gama shi ba sai mu dora sallah da shi mukammala insha Allah Allah ta'ala ya dace da mu miki do ka ba mu yau gaba dika da biyu karatu biyu ke suna su a gaya yau ta wani da yanki a gaya yau ko su da ta 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 ta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
الله سبحانه وتعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. Wato alƙaryu da dama sun yi wa Ubangiji da manzanninsa ta wurin kai, sai muka yi muku misali mai tsanani muka azartar da su azabar al'umma. Wannan yana nuna sakamakon Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan wanda ya kangare ma hanyoyin Allah da kuma shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ta'ala ya kawo wannan domin asalin wato ya gargaɗe al'ummar da za su taɓa manzon sallallahu alaihi wa sallam su san irin abin da ke jira ta su na narko daga Ubangiji. Saboda dama ya faɗa a wurin yana cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Lallai su ji tsoro su kiyaye waɗanda suke taɓa wa umarnin Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da cewa wata musiba fitina za ta same su a gidan duniya ko azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama. To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wanda yake ba da labarin cewa alƙaryu da suka shuɗe wanda suka saɓa wa Allah da manzanninsa suka yi taurin kai, haƙiƙa Allah ya musu hisabi mai tsanani kuma zai azabtar da su azaba mummuna a ranar alkiyama. Wannan zai nuna mana lalacewar aƙidar dukkan wanda yake yaƙar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Dukkan wanda yake ƙaryata hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shuɗe su da cewa ba ruwan shi da su, to wannan faɗa ne da Allah maɗaukakin sarki. Domin Allah ta'ala ya ce man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah. Haƙiƙa duk wanda ya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam da'a sau da ƙafa, to haƙiƙa ya yi ma Allah biyayya, Allah ya yi ma da. Sai wannan ke ba da cewa duk wanda ya saɓa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya saɓa ma Allah ne. Kuma ana ma annabi sallallahu alaihi wa sallam biyayya ne na farko a zuci ƙudure girman shi, wato arziru wato wakilu wato sabbi kan bukratan wa aqila. Gaskiyar mutum ya ƙudurce girman Allah da girman Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa, sannan kuma ya kuluci da irin abin da ya umarni a yi kuluci da shi, ko kuma ya kuluci da abin da ya umarni a yi kuluci da shi din. Annabi sallallahu alaihi wasallam sunnarsa ba ta tsaya a kan kawai ya faɗi magana kaɗai ko ya aiki a duk aikin kaɗai ba, ya kan yi umarni ma a yi. Lokacin da Allah ta'ala ya saukar da sarfi shisma rabbika al'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ij'aluha fi sujudikum, ku sanya wannan aya a cikin sujudarku. Sahabbai dai larabawa ne, cikin su ma akwai Qurayshawa, kai cikin su ma akwai ƴan uwan Allah subhanahu wa ta'ala na jini, amma suka gagara fahimtar yadda za su sanya sarfi shisma rabbika al'a a cikin sujada. Har sai da suka tambayi Allah sallallahu alaihi wa sallam, suka ce da shi ya za mu yi musanya ta sujadarmu, sai ya ce ku ce subhana rabbiyal a'la. Ashe wannan ya nuna ba yadda za a fahimci alqur'ani sai idan akwai hadisi da sunna. Tun daga larabawan da aka saukar da surar a gabansu aka karanta suka fahimci fassaranta, amma sun kasa aiki da aya har sai da aka yi musu bayani. Wannan ke nuna duk wanda ya shura hadisa a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi dan qur'aniyyu ne ba ruwan shi da hadisi, to ya kama hanyar bata kai tsaye ko shakka ba a cikin sa. Hankali ne tabbatar da wannan sako ma nasti ya zo ya tabbatar da shi. To kun ji abin da Allah ta'ala ke faɗa cewa duk wanda suka saba wa manzanni zai zo a azaba. Saboda saba wa manzanni saba wa wanda ya aiko da sakon shine Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ce fa za ka tuwa bala amriha wa kana aqibatu amriha kusra saboda haka ta fitar da karshen al'amarin karshen al'amarin da kuma ya zama takewa kenan wannan na nuna duk wanda ya saba wa Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai ya ga jarabawa a rayuwarsa jarabawa ne sanadi wannan sawabu musulmi ne shi ko kafiri ne sawabu mutumin kirki ne shi ko fajiri ne shi saboda an samu wannan a tarihi da dama wani ya ga ce ma'anar sallallahu alaihi wa sallam annab sahabai da an yace mai wane sunanka yace sunansa huzuru bakin ciki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'a na canza maka suna daga yau ka koma sahlu ka zama sauki sai ya ce a'a ni ba za ka canza maka sunan da kiyaye na suka sanya mu ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to haka ta ma'ana je ka a sunan naka da da ya ce tun daga ranar da ka kuwa nan sun yi sunan ba fitina da bakin ciki yake gani a rayuwa ko ba ka kuwa ba haka sai bin musayyib yake faɗa yake cewa ma'aikin su shi ma yana da suna mai muni mai nuna ma'anar sunan bakin ciki da damuwa shi ma kun san a jahiliya mutum sai rinka sa wa kan zuwa suna na farko da banaki saboda a ɗauka irin shi ba dama ɗin nan ne ko yanzu za ka rinka ganin wannan ka ji an ce ai wannan danja ne to danja ko wannan danja mu ga ta aljanna kawai girin mu amma amma canja ta fitina ai ka ga babu ko ka ji mutane su rage guguwa irin in ya zo ko bai da ya zo ko shi ne to shi da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a canza ma su canza sunan dai wannan katan na sai shi ba zai canza sunan shi ba saboda haka a bar shi da sunan shi amma Allah sallallahu alaihi wa sallam yace to amma ne sai da gidan mutum ya ce tun daga ranar da bai karɓi canjin sunan da ba har zuwa yau da nake ba ku labari jaraba da fitina mai ƙari a cikin dangin mu da zuriya ba ya ce idan an gama na yau gobe sai ka ji wani shi ma can wani abu ya shigo wani an ce ka za ka kuwa ci ta koro ana nan an gama an yanzu ya an fara sosai a ce to ga kuma wani ya faɗo a rakuri ya kafa kafa ya na jinya ai ta kaza ai ta kaza to wannan yana da gaske shirya a Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da yake wani da shi dauka ake kai tsaye wa ma ataqu rasul fakuruhu wa ma nahaku anhu fantahu to shine Allah ya faɗa yake san da musu azaba sanadiyya wannan sabawa da suka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kowace ba ce adda lahum lahum azaban shadida fattaqu Allah ya qul lil anbiya alladhina amanu qad anzala Allah ilaykum dhikra Allah ya tana da muku azaba mai tsanani saboda haka ku kiyaye dokokin Allah ya kuma abota hankula shine kullu alba da mu amfani hankali shine ya nuna maka abin da ke da kyau kai ya nuna maka bara kyau kai santa duk wanda hankali bai maka wannan amfanin ba to ko yana ganin yana da wayo to amma dai bai da hankali abin da ake so na hankali saboda da hankali kake gane abin da kyau kai dauka da kuma hankali kake gane abin da zai cutar da kai ka ketare shi kan ko ka bar ya same ka to shine Allah ta'ala ya ce ya kuma abota hankula yana nufin mu'minai kenan ku kiyaye dokokin Allah waɗanda suka yi imani da waɗanda suka yi imani hakika Allah subhanahu wataala ya saukar muku da tunatarwa shine alqur'ani Allah subhanahu wataala yana saukar da tunatarwa nau'i biyu akwai tunatarwa da ke magana akwai tunatarwa da yake shiru alwa'idul qami ita ce mutuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana zai wuce yaga wasu mutane sun taru suna bisu ma'ana suna jana'iza suna rike wani dan uwan su da Allah ya masa rasuwa sai aka ga ya tafi da tauri ya tafi da tauri inda take kamar a ce yana farfarfa ko yana dan da gudu-gudu Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa sai da yaje bakin kabarin ya tsaya ya shiru yana kallon yadda ake rike mutum shi yasa yana da kyau a rinka zuwa makabarta Allah sallallahu alaihi wa sallam kuntu la haytukum an ziyaratil qubur a bayan da a musulunci na kasance ina hana ku ziyartar makabarta to amma daga yanzu ku rinka ziyartar makabarta dan yana tunatar da ku lahira malam daga inda za a je ana haƙa rami wani lokaci yadda kasan marmara ake duka gashi ƙasa ne aƙida kamar ka sace burka bashi amma jiga za ka ji kin kin kaga mutum na zuba a ce wani ya gaji fito wani ya karbe shi kai ma shiga ƙasa kawai in zaki kwaso a kabari kika duka zaki kwaso wallahi za ka gane a bar mutum da zama a wurin da ko babu azabar malam zai gane kuranci ga shi kowa sai ya shiga wanda ba Allah ya shiga ta ke da wani ma ko gaje shiga kabarin ba zai samu to haka za a wani fa da damina ne amma wallahi tauri za ka ji kasar nan tauri sosai a kai a taba wani a haka ka ga jar kasa ne ruwa ke kulkulowa in an gaba ce ku yashi abin da ya samu ku bi ko shi haka haka nan a nan duniya ko ina ga hatan da kuke shafawa mai tsada ne sai dai ba ku da hali fatan gidan wani abu ya sa ne kike ba zan iya fita ba sai nayi wanka to shi wannan ranar a natsi a tsawai mala sai an saka ba za a saka a ce ina ɗan uwanta na jini ina makusanta akwai ɗa ko miji ko uba ko wa ko ƙani in akwai su ne a musulunci za su kare ka ji an ce kai tsaya ta can tsakiya ya fi nauyi mai ƙarfin ya tsaya tsakiya raba ƙafar ka karkata ka can tsakan zai burma mutum na ji a karkata ka ta kunni ɗaya a ce to kai ne kenan wani ma da bai iya bane saba ba ko ya tsorata kafin mutum ya kai ƙasar kabarin sai ya sake shi sai ka ji kaf kan mutum ya bugi ƙasar kabarin ni na ta jin wannan abu kabar wallahi na sha shi to haka fa za ka ga a ce ku fara kawo itace ko kuma yi wata kunyar ku sako ta kai ku sako ta kai duk an kai tsakiya a ce to ku fara jan zanin a hankali a jajjar tattaro shi dama an rufe al'aura ne yanzu ko wala ku ne za su yi tambaya haka za a zare kowa ce to a kan kabarin nan na mutum idan mutum bai sa a har gulma da zagin shi sai wani ya yi wallahi tallahi a kan kabari za ka ga wani abu ka ga yana tsira ne a nan mun tsaba saboda unguwar yaro ni na ga inda mun je gida gida wani yana kan kabari yana buga waya ana taba shi ana cewa kabari ne da ya juyo sallah kawai sai saukai ci gaba da wani ba wa'azin da ya yi shi tafiyar sa a gabanin kabarwa kamar tafiyar tsakanin bulo da gini babu filafa kuma gobe shi ne za a yi saboda haka Allah ta'ala ya ce Allah ya tada da muku abin da yake tunatarwa tunatarwa ta yadda Qur'ani na duk da yi bayani ya gama bai faɗi inda ya ce Allah yana da ɗa ba bai faɗi inda Allah ya ce yana da dangi ba ba da filafa ya tunanin ko kai za ka kama kafa ta wurin dangin Allah ba langari wannan ya kun lagu hukun ta so da haka wannan tunatarwa da Allah ya saukar shi ne Al-Qur'ani kuma duk wanda ya rike wannan tunatarwa na Al-Qur'ani to ya tsira duniya da lahira kamar yadda duk wanda ya shure tunatarwa Al-Qur'ani to ya ja ma kansa annoba da matsala da girman gaske Allah ta kare ni to wane ne menene abin tunatarwar da Allah ya saukar sai ya fassara aya ta gaba shi yasa muka ji har zuwa gare ka ya ce rasulan shi ne manzo yatlu alaikum ayatin lahi da yake karanta muku ayoyin Allah mubayyinatin mabayyanannu da ya kurija alladhina amanu wa amilu salihati min adh-dhulumati ila an-nur dan ya fitar da waɗanda suka yi imani suka kuma yi aiki nagari daga dufai zuwa haske daga dufai zuwa haske kenan wannan na nuna duk wanda zai da haske na imani to bai rabauta ba duniya da lahira yana kuma nuna cewa duk wanda ya rabauta da imani to Allah ya ba shi arziki duk abin da za a ce ma arziki Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya bayar da shi matuƙar kina da imani a cikin zuciyarki matuƙar kina da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kar ku manta tun a zamanin da Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an samu irin wannan cewa za su ga a duniya mutum ba kowa ba ne amma sai a ga Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan abu mai girma da dashi daga cikin mata da za mu iya ambatawa wanda mu ma sha ambata su ne mata biyu na farko imratu sauda wannan mata bakar fata wanda take ba mai kuɗi ba ce ba kwakwalwar shi ya ba ce ba ɗan dangi ce ba ta zo ta samu Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi tana rashin lafiya na farfadiya ya roƙa mata Allah subhanahu wa ta'ala kar ta rinƙa yin farfadiya sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ita idan kin so zan roki Allah ya yi miki wannan rashin lafiya in kin so kuma ki yi haƙuri da rashin lafiyar nan kina tabbatar miki in dai kin haƙuri kiyar aljanna ce inda ni ne da ku ne za mu ci ni dai amsa ta da cewa zan yi ya maza Allah tunda kai annabi ne duka biyu ko ina ga haka za mu ci a tunanin mu irin namu da yan Najeriya sai mu ce tunda Allah ne mai yi ba mu duka biyu maza Allah amma sai mu ce da shi afdal zan yi haƙuri amma ga amfar ma sai ka zo abu Allah ita ce idan na fadi to fadi na ya kan yayi da wakila na kan yi sarai a wata riwaya ta ce har yara sukan taru su rinka bin dariya sai na farko ko ga halin da nake ci to shi ne maza ta ce da shi kullu Allah ali Allah aka kashe ka roƙa mu Allah ya zanto ko farfa ke ya su ba zai yi sarai ci ba Allah kuma ya ce wannan kama haka da ya roƙa mata Allah kuma daga nan ba ta ƙara yin sarai ba kun ga alamar aljanna ita ba ta ba to wannan mata ta yi tsawon rai har Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas wata rana yana zaune da yake ce mata dai ai shin ba za mu nuna muku yar aljanna ba suka ce eh kwarai da gaske wannan so mu yar aljanna sai yace ga wata mata ta ko ganta baka ko ruwa yace wallahi yar aljanna ce yar aljanna ce ba suna alfahari da kabilanci da kaza da kaza ba ya ce to ga wata nan ta fi ku daraja ta tana da sama to kun ga wannan biyayyar ta da Allah subhanahu wa ta'ala ce ya sayar mata wannan sannan matar ta take sharar masallaci ta zama ta turare ita turare ko take sa a masallaci ko kuwa ce da tijo Allah ta ya mata rasuwa cikin dare sabon suka yi da daɗin zanta a nan kuma sai da kwana biyu bai ganta bai min cikin halin ta suka ce ai ta ba ya ce ta ba su ba a sanar da ni ba bai ma'ana su suna raka man matsayinta ba sai an matsa ba su san ko matsayinta wurin Allah ya wuce ne su ke tsammani ba a duk kuma sai ya ce ko kai kamarar ta da kan sai ta kai kamar kamarar ta duk wanda Allah kuma sai ya kamarar ta sai ka fi sai dai biyo ba riwaya ne guda biyu suka zo riwaya ta farko ta ce sallah ya kara yi mata kabar wata da ta ce addu'a ne zan kai mata kabari har sai da wanda ya zo hadisi ya ce sai da nabi da mali ne na rasu Allah kuma sai ya ce mu wannan addu'a jama'a kun bai tsora yake sai da nabi da mali ne na rasu Allah kuma sai ya ce mu wannan addu'a to saboda haka wannan ita ba ko kasa ta ba ko ba wata abu a dauke ta a bakin komai ba amma biyayyar daga Allah da manzonsa sai gwada ma duniya ba karamar mutu ba ne saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce wa man yu'min billahi duk wanda kuwa ya yi imani da Allah wa ya'mal salihan ya kuma yi aiki nagari yudkhilhu jannatin ko zai shigar da shi gidan aljanna tajri min tahtiha al-anhar wa sanda quramu suke gudana ta karkashin su khalidina fiha abada suna masu dawwama a cikin ta har abada wato wanda aka yi wa haka kuwa kan a sanar Allah da kujiska hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata masa asalin wato arzikin sa wadannan ayoyi da muka karanta guda uku ya kuwa yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gargaɗi game da bijiri wa kuwa da waƙi da hukunce-hukuncen sa Allah da Allah ya ce ayi mutane su fi kamar yadda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da mata ya ma'asharar nisa ta fadafna ko ya ku taron mata kurin kurin kayin salata fa inni ra'aytu kunna aktharu ahlillah dan an nuna mu wasu da yawa daga cikin ku a gidan mutane malamin sun ƙara bayani akan cewa mata ko kuma za yawa a wuta haka yake suka ce abun nufi ba haka hadisi ke nufi na cewa wasu malaman su ce haka ne wasu malaman su ta ce abun nufi shi ne abubuwan da za su iya jan mace zuwa ga wuta su suka fi yawa ne da wanda za su iya jan mace kuma wasu duba wannan fasara za ku ga ya ba mu haka ne saboda yanayin bikin su ya fi yawa su tare da mata wani lokaci fiye da mata kuma sun fi maza rauni in mun lura da wannan za mu iya zartar da wannan fasara to bijirewa waɗanda waɗanda suka bijirewa wannan Allah godiya su dai Allah ya saukar da wannan inda ya bayyana cewa alƙalmi da dama waɗanda suka bijirewa wannan Ubangijin su suka saba ma manzanninsa ya yi musu hisabi mai tsanani da mummunan azaba a kan miyagun ayyukansu a nan duniya kafin abin da yake jiransu a ranar alƙiyama don haka su ɗanɗani hukumar mummunan ayyuka waɗanda ƙarshensu ya zamto asara ce ta duniya da lahira. Allah subhanahu wataala ya tabbatar musu da cewa ya yi musu tanadin azaba mai tsanani da take jiransu a kan kafircinsu da taurin kansu ga manzanninsa. Don haka Allah ya umarci mu'minai masu hankali waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa da su kiyaye dokokinsa kada su yi sake har azaba ta sauka a kan al'umman da suka gabace su irin azabar da suka ɗaukaci na gabace al'ummar su ma ta suka shafe su. Kuma suna da cewa nan dai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar musu da alƙur'ani wanda yake tunatar da su mummunan ƙarshen mai saɓon Allah da kyakkyawan ƙarshen mutane na gari. Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana musu cewa wannan tunatarwa kuwa ita ce alƙur'ani wanda manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya zo yana karanta musu ayoyinsa bayyanannu waɗanda babu wata rikitarwa a cikinsu duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi a sarari yake. Domin ya fitar da waɗanda suka yi imani da shi suka yi ayyuka nagari daga dubban ɓata zuwa ga hasken shari'a. Duk kuwa wanda ya yi imani da Allah ya yi kyakkyawan aiki to Allah zai shigar da su gidajen aljanna waɗanda ƙuranu suke gudana a ƙarƙashinsu suna masu dawwama a cikinsu har abada. Tabbas duk wanda Allah ya kyautata masa arzikinsa har ya shigar da shi aljanna ta ni'imarta babu wanda ba ta yankewa hakika to wannan ya rabu ta wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai darussa da malamai suka kawo ƙarƙashin waɗannan ayoyi da za mu iya ɗauka a rubuce kamar haka. Na farko shi ne kawo wannan gargaɗi da jan kunne mai tsanani a bayan gama bayani a kan hukuncen saki don kun san ayoyin da muka rubuta shekara a kan hukuncin saki suka yi da cewa an saki mace ga yadda za a yi ga yadda za a kyautata mata kar a zalunce ta a zaunar da ita a yi kaza da sauransu. To bayan duk an kawo waɗannan hukunce-hukunce da hukunci abin da ya shafi kome sakin da akwai kome a cikinsa da idda maganar idda shi ne wanda muka yi ƙarshen ba ku manta ba ko ce da ƙarshe shi ne maganar shayarwa da ciyarwa da wasu al'amuran zamantakewar aure. Bayan duk mun ji wannan shi ne ta Allah ta'ala yake bayan gama nuna mana girman muhimmancinsu da dokoki abin da ya shafi miji da mata da nuna cewa babban al'amari ne a wurin Allah da saba masa da kuma canza dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar taurin kai to yana da yiwuwa mutum azaba mai tsanani. Sannan abu na biyu a cikin waɗannan ayoyi za mu fahimci girman haɗarin saba wa wurin Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam domin abu ne da yakan jawo azabar Allah ga bawa. Duk abin da Allah subhanahu ya ce kar a yi idan mutum ya yana jan wata azaba kwarai da gaske. Daga ciki akwai abin da yake a aikace ne akwai wanda yake a magance ne. Kun ga abubuwa biyu da suka ja ma mutum azabar kabari. Na farko akwai mutum ya zo yin bawari ya zo yin fitsari ya zamto bai katanga kanshi daga inda wani zai iya ganin sa ba wanda yana janyo azabar kabari. Ko kuma mutum asalin ya yi bawalin bai bari ya gama fita gaba ɗaya ba ya nufa ba sai ya tashi sanda ya je ya duba ko yake wani abu sai bawalin ya fito ya taɓa jikinsa ko ya taɓa tufafinsa wannan yana haifar da azabar Allah. Kuma da yawan mutane suna sakaci a kai shi ya sa muka kawo su. Ko ku kula da sakaci na farko galibi maza su suka fi yin shi. Za ka yi ganin mutum ko ya sa a bakin hanya yana bawo. Wani ma a masallaci ga ban ɗaki na masallaci an yi amma ba zai shiga ba kuma ba wani wurin bai da kyau wani sai zo inda ma yara da mata da kowa zai wuce zai iya gani shi bai dawo ba ya duba ya faɗa wannansa ya duba to wannan yana ganin wa mutum azabar kabari kana na yasta firin mai dalba wani haka a nan kula sai ya faɗa a cikin sayin musu ya zo wucewa da ya ga wasu ƙaburbura guda biyu sai ya ce innahuma yu'adhibani waɗannan kaburbura biyu da kuke gani ana yi musu azaba wa ma yu'adhibani min kabirin ko abin da ake musu azaba a kansa su ba su ɗauke shi babba ba a lokacin da suka aikata shi ne ce na farkon su shi ne mutumin da zai katanga kansa daga fitsari ko kuma in yi fitsarin zai bari ya gama fita gaba sai ya tashi zai tabbatar da cewa ya gama sai na biyu ya ce a wa'amban asar shi na biyu kana yanci bin lalima ya kasance yana yasa annalimanci annalimanci shi ne abinda mata ke ce ma haɗa wuri a ɗauki maganar wancan a kai ma wancan don a haka fitina shi ne annalimanci an fahimci maganar ko to waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai kariyo ganyen bishiya ya tsaga shi gida biyu sai ya soka kan ɗaya kabarin ya soka ɗaya akan ɗaya kabarin ya ce waɗannan ina fatan Allah ya jinkirta muku azaba matuƙar waɗannan itatuwan ba su bushe ba kun fahimci magana kun ga itatuwan za su bushe wannan lokacin da za su ɗauka su bushe kila ya ɗaukar kwanaki haka kenan sun ci alfarman wucewar annabin Allah an sauƙauta muku azaba amma fa da ya bushe azaba za su dawo to waɗannan abubuwa yana daga cikin abubuwan da ke janyo azabar Allah ga duk wanda ya saba wa Allah da manzonsa sai kuma da uku daga cikin darussan suka ce duk a mutum da mai lafiyayyen hankali to hankalinsa zai rinka jansa zuwa ga kiyaye dokokin Allah haka za ka ga abu sun zamanin sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga abin da ya shafi giya tun kafin a haramta shan giya sayyidina abubakar da sayyidina umar suke ta tambaya shi sayyidina abubakar dama bai taɓa shan giya ba a tarihin rayuwarshi tun kafin zuwa musulunci ba zai ba ya musulunci bai taɓa shan giya ba sayyidina umar ne ma ya zo ke tambaya ke ce ma Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu Allah bai saukar da komai game da shan giya ba ka bayan da take kaza jiyan da take haifar da kaza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai ce komai kuma abin da zamu iya cewa an fahimci magana ana nan sai dai har Allah ya saukar da ayar haram da shan giya gaba daya to wannan yana nuna hankalin sayyidina Umar da Abubakar ba sai yake da nasaurar sa a bai saboda hankalin su ma na nuna musu a cikin wannan abin akwai ta cewa su suna jin Allah zai ce wani abu to duk mutumin da ke da hankali ya ga yana jarka zuwa ga dokokin Allah ba zuwa ga saɓa ma Allah ba domin babu wani mai hankali da zai fifita asara a kan riba ko ya zaɓi wani ɗan jin daɗi kaɗan mai yankewa a kan ni'ima ta har abada da Allah ya tanade sai fa'ida ta hudu malamai suka ce Allah subhanahu wataala ya danganta saukar da alqur'ani ga muminai su kaɗai duk da kuwa cewa an saukar da shi ne ga mutane baki ɗaya dalilin yin haka shi ne domin su muminai su suka fi kowa amfana da abin da ya ƙunsa na wa'azi da karantar mumini ne kaɗai za ka ja mishi aya ya amsa yanzu wani ana fara sai ka ji a ce to yanzu za ka ji ya jama mutane aya ga ta nan ta zo yanzu sai ka ce faka hamun tun kan kai magana ban sani ko ana muku haka ba har yanzu ba a ce to ko aka bai wancan kuma tana zuwa islamiyya to kuna tabbani da zaka ce haramu ne kana da zafin addini in ta kai ta a ce yar izala ce izala ta shiga wa an fahimci magana to ba haka ba duk mutumin da yake so Allah ya manzanta idan abu ya zo na gyara yana karba kuma yana jin abin ya yi masa Allah kuma ka sa mu a cikin su to sai gaba ta biyar ita ce fa'ida ta ƙarshe da malamai suka fara ƙarshen ayar suka ce shiga gidan aljanna yana ga wanda ya imani ne kuma ya yi aiki na gari bi ma'ana sai mutum ya tashi ya yi aiki da gari sannan aljanna take tabbatuwa a gare shi manzala sallallahu alaihi wa sallam yana ce mana da Fatima radiyallahu anha a imani ya Fatima ta binti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam imani fa inni la ughni anki min al-bar shay'a ya kira da Fatima diyar annabi Allah sallallahu alaihi wa sallam ki fata ki aiki irin aikin mutanen kirki domin ba zan amfana miki komai a gurin Allah ba ran al-qiyama me yake nufi ba yana nufin na Fatima ba za ta amfana da shi ba a'a har san da zai rasu ma sai da ya ce mana na Fatima radiyallahu anha ke ce ta farkon wanda za ki biyo ni a gidan aljanna bayan na karke za ki fara biyo ni lahira kaga mumini bai tsoron mutuwa in yasa akwai ta ba ko yanzu kai da na gidan da ya tafi ce to inda muka rayu nan tare ina ga daban nan to ina da ke za ki fara biyo ni bayan na zo sai ka balle in ka samu nai mai maka addu'a ina ga Allah kila shi ne karai ke ga ya in muka tafi duka mu ai ba da kawai ba ta maka addu'a amma kai mun to amma inda za ka ga aljanna ba za ka tsaya a nan ba za ka tsaya a duniya ba aljanna duk wanda ya ganta jama'a aljanna fa ana jin kaishin ta tafiya shekara 500 ta kuma abin da take wa inna li hala tudal min masirati kaza wa kaza haka da su a kai fa tafiya shekara 500 ana jin kaishin aljanna to ban sani ba ko da akwai su spices da aka samu da girki dan ana girki duk unguwa kowace gida wajibi ne ta ji kaishin girkin akwai wannan an zo wannan matakin da sauka shi ko da ko to wannan shi ne abin da Allah ta'ala ya faɗa aljanna dai ta mutanen kirki saboda haka kowa ya kokari ya zama shi mai kirki cikin irin mutanen da Allah subhanahu wata'ala yake so kuma ya yarda da su bari mu cike da aya ta karshe ta tace karshen sura ko ya tuna da Allah ya ce
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا
يا الله سبحانه وتعالى آية تكرشي تشي آية تقوم الشابير يكي تشي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما wato Allah ne wanda ya halitta sammai bakwai ƙasa ma ya halici kwatankwacin su wato sammai din wato inda sama take bakwai haka kuma ƙasa take guda bakwai umurni na sauka a tsakanin su don ku san cewa Allah mai iko ne akan komai kuma hakika Allah ilimin sa ya kewaye kowane abu Allah ta'ala yana sanar da shi a wannan aya ta ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya rufe magana akan dokokinsa da kuncen-kuncensa na aure da bayanin girman ƙudurarsa da faffaɗan iliminsa da cewa shi ne ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai kamar adadin sammai ɗin umarninsa na shari'a da na halitta yana sauka daga tsakanin kun san akwai umarni na shari'a akwai na halitta ko akwai abin da Allah ke cewa a yi sai ya bar mutum da hankalinsa da ya ba shi da makamantar su ba za ka ce mana komai to tsari ba wani da sha da wani kamantar ba kuma fara zanga kansu da kan haihu haihu masu da amini so Allah subhanahu wa ta'ala akwai umarni da yake na shari'a shine muke cewa inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya ce ai sallah ya bar mutum da damar yayi kokari ya ce azumi ya baki da damar yayi kokari kun ga wannan mutum na iya kauce kai yi to amma akwai kuma wanda yake na halitta ne mutum bai sai saba ba ko kamar bacci akwai wanda yake shi bai ƙara bacci ba shi ma zama alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kaga wannan gargari in muke kwana bakwai zai zauki kila ba zai da wani mataki tun da aka tsara ce wani Allah na wako to ba ta mun san yau bacci ya zama hutu a gare ku wanda ko bai huta ba ya yana kokari zama kamar wani Allah ne dan Allah shi ne kullu yawmin huwa fi sha'ani Allah ne wanda zai bacci bai yi yadi bai gajiya wa subhanahu wa ta'ala to akwai waɗannan umarni na halitta su da kan da Allah ke sa kamar tsufa akwai da yake ba zai tsufa ba ko Allah ya ce mutum zai rashin lafiya ce ba zai rashin lafiya ko in ajali ya zo akwai da yake ba zai tafi ba to wannan sune na halitta Allah na sokarwa a doron ƙasa yau wanda za ta haihu yau kuma wani zai mutu duka kuma ba wanda za a fara don haka wancan yana dariya yana murna wace na kuka wa annahu huwa abu haka wa abu ka to Allah ta'ala kuma ya yi haka ne don bayinsa su san cewa iliminsa ya kewaye komai babu wani abu a sama ko a ƙasa da bai san shi ba wato idan bayi suka san Allah da mafi kyawun sunayensa da mafi ɗaukakar siffofinsa masu tsarki zai su so shi su bauta masa su kuma kula da haƙƙoƙinsa wannan ko shi ne babban maƙasudin halittarsu da saukar musu da shari'o'i da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi karkashin wannan aya ita ma akwai fa'idoji guda biyar da za mu fitar da mu takaita a kai. Na farko shi ne imani da kudurar Allah da faɗin iliminsa abu ne da zai samar wa bawa nutsuwa cikin zuciyarsa da yarda da hukuncin mahaliccinsa. Duk wanda ya san Allah ya san halin da yake ciki. Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu lokacin da zai rasu ciwo ya yi masa tsanani, ake cewa da shi a kira likita, ya ce ai ya duba. Aka ce to me ya ce? Sai ya ce ni inni fa'alun lima uridu, ni ina aikata abin da daga dama ne. Sai suka gane wane ne likita? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya dauki da Allah ne mai badawa kuma Allah ne mai jarraba bayansa. To sai na biyu, Allah subhanahu wa ta'ala yana yin ayyukan faida a littansa don wata hikima da wata manufa mai girma. Allah ta'ala bai taɓa yin abin da ba hikima ba, kuma duk abin da Allah ya yi to abu ne wanda za ka ga ya cancanci a yaba ma Allah a gode ba. Yanzu ku kalli iskar nan da muke shaka, inda a ce iska kamar zakka ne, inda aka ce wane ba wane, ke wane ba wane, kuna ga muna da yawa haka a duniya zuwa yanzu. Ai wani ma jinkirta zai sai ka mutu ko ba ta bane, ko a ce gwamnati da ke rabon iskar da za a shaka yadda ake yi a gidan mai shi ne ka je a zuƙa maka ya gwargwadon abin da za ka yi. Ai ka ce sai an waye gari malam gawawaki makamancin mu masu yanzu ka sa wani kawai da ba yan adawa. To su ma yi da yan adawa ba yan zaune akwai yajin aiki. To ai suka yajin aiki iskar sai ta kare. To amma kun gani ima ce ta Allah sai sauƙaƙe, kuma da gaske abu ne zai samu ko Allah shi ne ku kalla. Duk wani abu da ya zama tilas sai da shi za mu rayu sai Allah ya kawo shi ya komai sauƙi. Kalli iska, ba wai iskar ne babu kaɗai ba, shaƙanta ba baka san sanda kake shaƙa kana fitar da ita ba. Yanzu zama mu Allah in dai ba ajiyar zuciya kai ba, ba ka jin ma sanda kake shaƙan, ba ka jin sanda kake fitar ba, kuma duka yana da amfani. Ku kalli ruwa, inda a ce ruwa yana da wahalar samuwa da an samu matsaloli da yawa. Da ya zama dole fi da ruwa ake rayuwa wanda an nami da ma'a kulle shi in hayyin sai Allah ya sauke al'amuran ruwa. Har yanzu ina ga shi ne mai wanda farashin shi kan ɗan daɗe bai tsaga ba ko dai yaya ne. Dama da shi da gishiri ne, gishiri ma asalin shi daga ruwa ne. Mu muna makaranta idan muna gode sun muke ce yayi bro sai a tambaye ka kana da gishiri, in ka ce eh sai a ce ka ƙara da gode. Duk wanda ka tabbaya bai da gishiri to talauce shi inna lillahi. Saboda ko sai ya kake a gida kana gani gishiri ne kadai kila sun ka dai kasuwa ka biyo so daya to sai ka yi zuwa kusan biyu ko uku ba a ce maka ya kare yana nan ba su sai daga mutane. To don haka abu na kudu da kusa da gani shine shigar da tsoro a zukatan bayan Allah don su guje wa saɓawa Allah da umarninsa domin islam. Na uku, Allah ta'ala ya ci sammai da ƙasa da abubuwan da ke tsakaninsu domin bayan su san girman ƙudurarsa da faɗin iliminsa su bauta masa da su cancanta. Shi ne na uku. Sai na huɗu, wannan aya ta yi karantar da mu shigar da tsoro a zukatan bayan Allah don su guje wa saɓa wa umarnin Allah, domin idan ya yi niyyar saukar musu azabarsa babu mai iya ba su kariya a kai, kuma komai suke aikatawa ne kyau ko mummuna Allah yana sanar da shi, zai kuma yi musu takayya ne a kan abinda suke aikatawa. Sai na ƙarshe, ayar ta yi ishara zuwa ga muminai cewa wanda ya saukar musu da hukuncen-hukuncen da aka ambata musu a waɗannan sura shi ne Allah wanda iliminsa ya kewaye komai, don haka ya fi kowa sanin matsalolin maslahohin bayansa ciki da waje, ma'ana ya san duk abin da bayan suke ciki. Saboda haka abinda ya shar'anta musu na dokoki maslaha ce gare su. Duk abin da Allah ya ce a yi to akwai maslaha a cikin cewa a yi wannan abu. Idan Allah ta hana ya hana akwai maslaha a ciki. Shi yasa ko abu ne ya ce kar a ci, to ko Allah ne ko ba a gane ba abu yana tafiya da cutarwa. Haka nan idan ya umarni da a yi wani abu ko da ana ganin abin da daga ƙauri to shi ne kuma zaman lafiyar bayi a ciki. Allah ta'ala ta sanya mu cikin bayi ko wanda suke maka da'a suke maka biyayya suke abin da kake so kuma ka yarda da shi. Ina ga sai mu takaita a nan insha Allah ta'ala sai mu je zuwa ga wancan da ta bi izini da. Ko je na tare da ku.